بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوانا أهل الخير الوجوه النيرة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mana barka da isuwa wannan yammaci na Litinin, yammacin da yake dare da 19 ga watan Ramadan na hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina na 1439, wanda yake dare da 4 ga wata na 6 tarihin haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam na 2018. Ina gode masa, ina ƙara jinjina a gare shi da ya tara mu a wannan waje a irin wannan kwanaki masu albarka, wannan masallaci na galadanci mai tarin alkhairi, domin mu ji abin da ya saukarwa manzansa sallallahu alaihi wasallam na ayoyin Qur'ani. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamda fitar da gidan aljanna. ‘Yan uwa, kamar yadda kuka sani, wannan majalisi na malamu ne Dr. Abubakar Muhammad Sani, kasancewa ya yi tafiya ta kwana 1 ko 2, in ta yi nisa zuwa 3, ya nema in riƙe masa, ba don wai na cancanci in tsaya ko in zauna a kan kujerar da yake zama ba, a irin wannan lokutan da yake ba da ilimi mai tarin yawa. Sai dai abinda yake akwai kasancewar al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman a cikin wannan wata mai albarka, suna karkata suka taruwa gurare domin su ka jin ayoyin Qur'ani, suna madarasarsu domin su ƙaru asusunsu na lada ya haɓaka ya bunƙasa. To, la'alla saboda wannan tafiyar da ya yi, maimako wannan majalisin ya kasance ba a komai, ya nema na zo da ni da ku mu yi madarasa a kan irin abubuwan da kuka sharɓa na gwada na tarin ilimi tare da wannan malami. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi lafiya. La shakka na so a ce ba ni ne ba wani ne zai zo ya zauna a wajen, don haka na ce abin da ya kasance yana yi na tafsiri, inda ya tsaya zai zo ya tarar da gurin. Amma ni za mu tattauna da ku a kan wasu ɓangarori da suke da alaƙa da Ƙur'ani, mu amfana da 'yan lokutan, la'alla ya kasance ya gane mana ƙarin samun wani abu na guzuri a asusun ladanmu. Allah ya sa mu dace. Kuna sanar da cewa Dr. Abubakar Sani ya fara tafsiri a wannan masallaci a ranar 29 ga wata na Sha'aban na shekara ta 1431, wanda yake dare da 10 ga watan 8 na tarihin haihuwar Annabi Isa alayhi salam na 2010. To, tun lokacin da ya fara zaƙulowa ilimi yake fito da shi, ko ko a yau ina tafi daga Kano da safe zuwa Dutse, ina jin karatuttukansa tafsirin da ya yi kwana kamar biyu da suka gabata a ɗaya daga cikin gidajen rediyon Kano. Hakika akwai abin da yake bayarwa na ilimi ga wanda Allah ya sa yana da rabo. A sanin kowa ne, a yanzu kenan yana da shekara 9 da fara wannan tafsiri, amma lura ka ga yadda ake fito da masail waɗanda za su gyara zuciya, su daidaita tsari na tafiya, su kyautata alaƙar al'umma. Ya gama da sura ta farko, ya gama da sura ta biyu, a wannan shekaru yana cikin sura ta uku, la'allah ba za a gama ta ba. A yayin da wasu a shekara ɗaya suke gamawa da gaba ƙara zuwa nasi, wasu kuma su raba wannan shekarar su yi rabi, wata shekarar kuma su yi rabi. Ya shaka kenan wanda zai zo irin wannan majalisin yana buƙatar haƙuri, yana buƙatar juriya, kuma yana buƙatar alƙalami da wata ƴar takarda. La shakka zai samu fa'ida in yana so ya gina kansa zuwa gaba, la'allah ya amfana, ya amfanar da al'umma. Abin da nake so mu tattauna da ku a kai shi ne waɗannan surori guda uku, da waɗanda ya yi su guda biyu, da kuma wacce yake ciki, menene alaƙar su a dunƙule. La'alla a yau tattaunawa mu ta tsaya a kan Fatiha da kuma abin da yake shimfiɗa a gare ta. Ina nufin shimfiɗa a gare ta, kuna sanin wannan Alƙur'ani an saukar da shi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma tabbas ne ba abin da yake na magana yashashshiya da zai zo shi cikin wannan Ƙur'ani, ko ta gabansa ko ta bayansa, Allah ya kare shi. To da ya saukar da wannan Alƙur'ani, ya saukar da shi a cikin tsari wanda yake yana da surori guda 114. Sura ta farko a cikinsu ita ce Fatihatul Kitab, ita ce Ummul Qur'an, ita ce Ummul Kitab, don haka ita ce Sabaul Masani wal Qur'anul Azim. Sannan sai aka biyo ta da surori guda 7 mafi tsayi, sannan bayan nan aka biyo. To wannan tsarin na Qur'ani da ya taho a haka, wannan sura tana bin wannan sura, wannan sura tana bin wannan sura, wannan sura tana bin wannan sura, me za mu ƙaru da shi? Haka kawai ya zo? Akwai tattaunawar malamai, amma a dunƙule malamai suna magana, wasu daga cikinsu wani ɓangare na Ƙur'ani ya kasance manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan tana bin wannan, wani kuma a'a ya dogara ne da abinda sahabbai suka ga suka tsara. Wasu daga cikin malamai suka ce duk abinda ka ganshi na Ƙur'ani tun daga Fatiha zuwa Nas, wannan tsari ne, wahayi ne, wannan tabi wannan, wannan tabi wannan. Domin ko hadisai da dama suna nusar da mu haka, tare da lokacin da suka kawo wannan magana sai aka yi musu tambaya, ai abin da ya shafi Suratul Baqara da Ali Imran da sauran surorin da suka biyo su waɗanda aka saukar da su a Madina, ina nufin Nisa, Ma'ida, An'am, waɗannan surorin kafin su ai akwai surori da suka sauka a Makka, ya aka yi suka zo a farko. Sannan Baqara kafinta akwai kimanin surori 80 da wani abu sun sauka. Ya akai ta zo ta biyu bayan Allah waɗanda suka bujiro da wannan tambaya sai suka ba su amsa suka ce tsari ne na Allah. Akwai abubuwan da yake lura da su wajen saukar da ayoyinsa, amma a dunkule wasu sun yi kokari su fito da hikimar tsarin sababin jeranta waɗannan surori. Na farko abin da ya shafi Fatihatul Kitab, mabuɗin littafin gabaki ɗaya, ta zo a farko kamar divaja ne, kamar shimfiɗa ce, kamar muƙaddima ce ta abin da ya shafi sauran surorin da za su zo na Ƙur'ani. Duk wani abu da za ka bayyana shi ko za a ambace shi a cikin wata sura daga cikin surorin Ƙur'ani, daga Baƙara har zuwa sura ta ƙarshe Suratul Nas, sai face tushensa yana cikin Fatihatul Kitab. Wannan la'alla wani ɓangare daga ciki zai bayyana a gare mu nan gaba kaɗan. Shi yasa aka ce da ita mabuɗin wannan littafin, shi yasa aka ambace ta Ummul Kitab, shi yasa aka ambace ta Ummul Qur'an. Don haka kenan ta tattaro abubuwan da suke cikin Qur'ani ta haɗa. Ta ina za ka gano wannan ilimin tsarin? Sai ka koma ɗaya bayan ɗaya cikin wannan sura mai albarka. Kafin ka koma, komo can baya wajen jera wannan surorin, abubuwa guda huɗu zan ambata ma ka lura da su. Abu na farko, malamai sun ambata suka ce Ƙur'anin nan ana jera shi ne a ɓangaren yadda Allah ya jera ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu surorin gwargwadon harafansu. Mabuɗin surorin ɗauko Alhawani, surorin da suke farawa da Hamin Hamin ko kuma Alif Lamra, surorin da suke farawa da waɗannan ya aka jera su, ya tsaro su yake. Inda za ka ga wata surar ta zo ta ratsa tsakanin wata surar, to za ka samu akwai hikimar da ya sa aka kawo ta. Ɗauko tsakanin surorin da suka fara da ɗa da sa, wata aka ƙara mata nunin ɗasin ƙasimin, waɗannan da waɗanne aka fara su, da mai harafi guda biyu ko da mai harafi guda uku, suna akwai hikima. Don haka wannan jerantawar da ake tsakanin irin waɗannan lura da harkonsa da ya fara, akwai hikima a ciki. Za ka ga surorin da aka fara su da irin wannan suna tafiya a jere a jere galiba. Abu na biyu shi ne ƙarshen sura ta farko, ƙarshen sura ta farko ya kasance yana da alaƙa da farkon sura ta biyu da ta biyo ta. Wani lokaci wannan fannin yana bayyana a cikin sauƙi, wani lokaci kuma fahimtar haka sai wanda ya tara hankali ya tsarkake niyyarsa ya koma ga lamarinsa zuwa ga Allah sai ya buɗa masa. Ina misali, ɗauko ita wannan Fatihatul Kitab, menene ƙarshenta? La'allaka ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo a ƙarshen surar ya ambaci addu'ar bayin Allah da suke addu'a suke cewa ya sanya su akan tafarki na bayansa da ya musu ni'ima, kar ya jefa su cikin kwambar wanda ya fushi da su banda kuma tabbab wanda yake cewa batattu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Wannan kaga ya zo a ƙarshen suratul fatihatul kitab, to ɗauko surar da yake binta kai tsaye menene mabuɗinta? Ina ma arab ma yana nan da ya karanto mana mabuɗin nata alif lam mim zalikal kitab la rayba fi, sai ce ne hudan lil muttaqin. Me suke nema a can shiriya? To sai ya ce to wannan littafin hudan lil muttaqin. Kun fahimta kuwa? Ashe ƙarshen suratul fatihatul kitab yunasif cewa mabuɗin da zai biyo bayansa shine suratul baqara, ko da suratul fatihatul kitab an saukata ne a ce a makka, amma baqara an saukata ita a madina domin tana bayanin ahkam. Wannan shiryar da kuke nema Allah ya muku gambakatar in kullum rungumi wannan littafin wanda babu kokonto a cikinsa, domin shi shiriya ne ga masu tsoron Allah. Duk wanda kaji yana roƙon Allah ya shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya, hanyar wanda ya ni'ima a gare su, ba hanyar waɗanda ya fushi da su ba, ba ɓatattu ba, to akwai imani a tare da shi. To shi yasa sai Allah ya ce wannan littafin da kake gani, wannan littafin babu kokonto a gare shi, babu kokonto a cikinsa, sannan shiriya ne ga masu tsoron Allah. Su wane ne masu tsoron Allah? Sai ya jera bayaninsu, sai ya dinga bayaninsu, ya dinga bayaninsu. Su waye wanda ya fushi da su? Su waye ɓatattu? Bayan ya yi bayanin masu tsoron Allah, sai ya kawo bayanin waɗanda ya fushi da su, sai ya kawo bayanin waɗanda yake ɓatattu, kamar yadda bayanin zai zo alaƙa ta sura ta Fatiha da kuma ayoyin da suke cikin sura ta Baqara bi iznillah. Wannan ɓangare na biyu ne, mu tafi a gurguje ba tare da faɗaɗawa ba. Ɓangare na uku, in ka gane wannan na biyun kana bi tsakanin kowace sura ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshe, za ka samu wannan alaƙa. Ɓangare na uku shi ne ta ɓangaren abin da ake kira ma'auni na harafai ko ma'auni na lafazai. Lafazin da ya ƙare a ƙarshen wannan sura, to wani lokaci ana amfani da wannan lafazin sai a fara surar da take gaba, take biyo mata baya. Zai tunatar da kai abinda aka aiwatar a cikin wancan, to na Allah bai dace ba, ya kamata ka lura da abin da ya zo a sura ta biyu. Ma'ana la Allah an samu masu taurin kai, masu jiji da kai, masu bijirowa shiriya ta Al-Qur'ani a sura ta farko sun yi abin da suka ga dama, to a sura ta biyu da ya zo sai ya ce da kai kar ka bi wannan, ko ma ka bi hanya ta wanda Allah ya musu ni'ima ya shiryar da su. Ina misali? Ɗauko misali guda ɗaya tak, ɗauko suratul ikhlas da wacce take gabanta, suratul masad wacce ce ta farko karanta a ran mamuji?
بشيدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد.
To wannan sura ce ta farko, wace sura ce take bin bayanta a ran makaranto? Na'am, wannan surori guda biyu, ku lura ku ga lafazi na ƙarshe a sura ta farko, sijidha hablum min masad, saddi, sai kuma ce qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lura ka ga tijida hablin min masad, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lura da lafazan, to wannan yana nuna maka akwai abin da ya kamata ka tsaya kawo sura ta biyu bayan ta farko. A nan ta farko tana maganar baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa da abin da suka yi na ijirani wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana kira zuwa ga wannan addini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shi kuma baffansa yana binsa a baya ce wannan ɗanɗan uwana ne, abin da yake faɗa ɗin nan ba gaskiya ba ne, kar ku yarda da shi. Ita kuma matarsa tana bi gidaje tana taimaka masa akan kar a yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan mummunan aiki ne. Shi kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi da shi gaskiya ne. Kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, fitar da bayin Allah, min ibadatul ibad ila ibadati rabbul ibad, daga fitar da bayi daga bautar ƴan uwansu bayi zuwa ga bautawa Ubangijin bayi shine Allah ta'ala. Shi kuma Abi Lahab yana cewa ba gaskiya bane, yana karyatawa da shi, matarsa ma tana taimaka masa bayan Allah ya faɗi azabar da aka yi masa, da wacce za a yi masa zuwa gaba. Sai ya biyanta da matar tasa wacce take ita ma cutarwa, sai ya ce a wuyanta akwai igiya a battaftawa, sai ya ce min masaddi. To yana gamawa sai ya ce qul huwallahu ahad, faɗa musu Allah shi kaɗai yake. Lokacin da ka zo kana karatun Qur'anin, ka zo ƙarshen surar, za ka ji ka ƙare da wannan lafazin fi jidaha hablun min masad. Kana fara sai ka ji wannan lafazin da ka gama da shi, kamar wannan yana tafiya da sautin irin nasa, qul huwallahu ahad, Allah shi kaɗai yake, Allahu samad, shi ne Allah shi kaɗai abin nufi da buƙata. Duk wata halitta tana bukata zuwa ga Allah, Allah baya bukata zuwa kowa. Lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, ba haife shi ba. To wani lokaci jeranta surori, wannan tabu wannan surar, ana lura da wannan gwargwadon binciken da malamai suka yi. Ɓangare na hudu cikin abubuwan da na muku alƙawari zan ambata wajen sababar da ya sa surori aka jeranta su, shine kamanni da juna a wajen ita surar Sukutun da kuma ƴar uwarta. Wannan sura din ta zo ta, to wacce za ta biyo bayanta, in kana bi a hankali za ka ga akwai kamanni galibin inda ake jerantowar. Ina misali, aran makaranto mana suratul duha da wacce take biyo bayanta gajeren misali. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
بنعمة
ربك فحدث.
نعم. وأما سوري لو تجي سوري لو أن سيكي أدنقلو سسو بيان سنة كمال جونا سنة تشيك أمنا بياني نرى يرمن زن الله صلى الله عليه وسلم سيرة تمن زن الله صلى الله عليه وسلم yayin manzon Allah yake tun yana karami ya yake bayan an aiko shi dan haka wanda ya dauki waɗannan surori guda biyu in ya ji su hankali zai ga wannan abin da ake faɗa Allah da ya rantsa a sura ta farko da lokacin walaha sai ya biyanta da bayanin rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya fama da shi bayan an aiko shi bayan ya ambaci lokacin walha din da dare idan ya shiga sai yake cewa ma wadda aka rabbuka wa ma qala Ubangijinka bai barka ba, bai kyale ka ba, bai rabu da kai ba. Bai kuma juya maka baya ba, yana sane da kai. Wannan lokacin da aka samu gaf ne wahayi yayin ke an samu wani tsawon lokaci wahayi bai zo ba. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shauki Jibril ya zo masa. Abokan gawa suke cewa to ai abin da yake zuwa wajen sa ma ya daina. Allah yake ce da shi ka bar wannan abin da kike fada din walal akhiratu khairul laka min al ula tattalin lahira shine mafi alkhairi a gare ka daga rayuwar duniya duk abin da kike magana akan sa na rayuwar duniya ne karabi da maganar su wala sawfa yutika rabbuka fatarba asan ubangijinka zai baka kyauta fatarba har sai ka ce ta ishe ka bayan nan kuma sai ya fara masa bayani domin ya haƙuƙurtar da shi ya kwantar da hankalinsa sai ce alam yajidka yatiman fa'awa bai same ka maraya ba ne sai ya tattara kai ya kai ka gurin da za a kula da kai har kawo wannan matsayin an ya same ka ba uwa ba uba to ya aka kai rayuwar har ka taso haka wa wajadaka dalan fahada an ya same ka baka gane shari'a ba babu wani abin da yake tare da kai na shari'a da aka kawo ma na littafi fahada sai ya shiryar da kai zuwa ga shari'a yi saukar maka da wannan littafin sannan huwa jaraka ailan fa aghna ya same ka baka da komai ai haka ya taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso maraya tun a rayuwarsa a lokacin da yake jariri matan da suke zuwa daga ƙauyuka kamar yadda muka sani asira suke karɓar renon ƙananan yara duk wacce aka ce mata wannan yaron ba shi da uba sai ta kauce ta rabu da shi haka suke ta gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musan waye ba wannan jaririn ita ma Halimatu Sa'adiyya sai ta da kewaye garin Makka bata samu ba ta sake dawowa tace bari ta tabi ta karbi wannan marayin da ba shi da kowa maimakon ta koma gida haka bayan ta karba alkhairi ya zo mata yaje can ya fara tasowa har yana bin ƴaƴanta wajen kiwo ya fara samun training ta jagoranci a can bayan ya dawo nan garin Makka ya fara tasowa wanda yake halinsa bayan ummarsa ta rasu bayan kakansa ya rasu ya koma wajen babbansa Abdul Muttalib afwan Abu Talib ya koma bayan Abu Talib ya ga nauyin masa yawa yace bai kamata ya ka zuwa yana neman abu a gare shi ba abin da ya dace ya dogara da kansa shine sai ya je ya nema wajen mutanen Makka in sun amince masa su ka ba shi kiwon dabbobinsu ya ka tafiya da su jeji yana kiwo shine abin da ake faɗa da Bahaushe yake amfani a sako a sako har yanzu ina jin a ƙauyuka ana irin wannan wanda zai tafi kiwo zai magana a sako a sako wanda suka ji su ƙara maimaitawa wani gun sai a sako dabbobin sai ya kaɗa su ya tafi in ya je an yi kiwo la'asar ta zo sakaliya ya dawo da su kowaɗanne dabbobi sai su koma gidajen iyayensu in sun koma bayan nan iya yadda aka yi ƙa'ida da shi kowane mai dabba kuma sai ya ɗauko ya bashi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi Allah sai yake cewa bai same shi ba shi da komai ba ne sai ya wadata shi ya sa ya masa wadata ta zuci ita ce jigo sannan ya sa masa dogara da kansa wannan sai ya kasance darasi ne babba a cikin wannan Qur'ani na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wacce Qur'aninta da addininta yake nusar da ita a kanta tashi ta nemi nata na kanta kowa ya dogara da kansa kowa ya nemi arziki na ɓangare na halal Allah ba zai hana shi ba kamar yadda suke cewa duk bakin da Allah ya buɗa ba zai hana shi abinci ba to Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi waɗannan abubuwa guda uku alam yajid ka yatiman fa'awa wa wajad ka dallan fahada wa wajad ka a'ilan fa'agana sai yace fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sai ka waɗannan ayoyi guda uku kai wanda kake nema ka kwari maraya ka cuce shi wajen dukiyarsa ko wajen toye masa haƙƙi ko da na jikinsa ne ka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana koyi da shi kana koyi da sunnarsa kana koyi da tafarkinsa shi ma ya taso maraya ya taso maraya lallai wannan darasi ne babba to wannan abdunkule wannan sura da ta zo mana da wannan sura da ta biyo bayanta sai Allah ya ce alam nashrah laka sadrak shin ba mu buɗa maka kirjinka ba ne Allah ya buɗe kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne faɗin kirji ne manzon Allah mai cike da haƙuri ne halin ne yana da ikon da zai rama abu ya samu damar da zai rama abinda aka yi masa na cuta sai ce ya bari ya yafe haka yawa mutanen Qa'if lokacin da ya je kiran nan sai bada la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka sa wawayensu ɗan sara su kansu suka yi masa jifa da shi da wanda suka raka shi amma da mala'ika yazo shi ya nemi izinin ubangijinsa ai musu duwan duwa su yace a a bu san ni waye ba kaga wannan gudi ne da aka yi manzon Allah a kirjin sai kasance ne mai fadin kirji da kai ne yanzu yaya yaya kaga sai jaran Allah wani dan daba an kama abokiyar fatitashinsa an kare ta a police station rai ya baci ya baci ya zukata kai masa yayi kintirin an hana yace wallahi tallahi ina muku rantsuwa wannan kahon da aka ce wannan mala'ikan ya rike da hannuna yake yanzu da na busa to haka rayuwar take to shi manzon Allah sai Allah ya ce yayi masa bu'i ya bude kirjinsa yana da yalon kirji mai yalon kirji yana da juriya yana da hakuri yana dannewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mutanen Makka suka ce masa har suka fitar da shi suka yi yunkurin kashe shi amma da ya samu dama shekara ta 8 ya je fatahu Makka yayi musu ya samu dama duk abin da ya ga dama zai iya musu amma sai ce la tasriba alaikum al-yawm babu wani laifi a gare ku yace ya yafe musu haka yake su sai Allah yake faɗa mana halin sa a wannan sura wacce take da alaka da surar da ta gabace ta alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wudrak muka sariyar ma da abin da yake nauye-nauyenka maganar zunubi babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya faɗa mana a wata surar inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima sannan sai ce wa rafa'na laka dhikrak Allah ta'ala yace mu ne muka daukaka ambatanka kaga can suna cewa shi ubangijin nasa ya rabu da shi ya kyale shi wanda yake abin da yake zuwa gun nasa ma baya zuwa gunsa dan haka baya sansa bayan Allah yace ma wadda aka rabbuka wa ma qala nan kuma sai yake cewa wa rafa'ana laka dhikrak kaga wannan sura tana da alaka da wannan sura la'alla irin wannan bangarorin idan mutum ya bi su yana karatun Qur'ani da lura da nutsuwa yana neman ilimin da zai taimaka masa ya gano abubuwan da Qur'ani ya tara na ilimai sai Allah ya buɗa masa shi yasa Allah yake cewa afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha wata ayar yake cewa afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillah lawajidu fihi ikhtilafan katira wannan kenan to wannan bangare to za mu dawo shi Qur'ani idan ya kasance a cikin jerin tashi sura bayan sura kamar yanda da za mu aya bayan aya aya bayan aya akwai munasaba wajen jerin tashi to mun zo magana akan shi Qur'anin nan wai me yasa aka saukar da shi ne me yasa aka saukar da Qur'ani magana akan wannan bangare magana ce mai fadin gaske wanda yana da kyau mutum ya gano manufar saukar da Qur'ani za ta taimaka masa wajen fahimtar Qur'ani wajen aiki da Qur'ani wajen dacewa da abin da ya sa Allah ya saukar da Qur'ani ya tabbatar da wannan abu bayan Allah magabata sun ta kokari suna kwakwalowa domin su bayyana ba kawai aka saukar da Qur'ani ba haka kawai ba wata manufa, akwai manufa ka dauko ka karanta, ka dauko kai ka kokarin fahimtar abin da ya wannan ya kunsa, ko a haɗu juna kamar wannan haɗuwar da muka yi domin a ƙara wa juna ilimi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin ɗayan alkhairai guda hudu da suke tabbata in an zauna ana mudarasar Qur'ani, nutsuwa ta ga zuwa, rahama tana sauka, mala'iku suna kewaye waɗanda suke yin haka, sannan Allah yana ambata mutanen nan a wajen mala'ikun da suke kusa da shi domin abin da suke yi yana so. To me yasa aka saukar da Qur'ani? Wanda daga cikin malamai yake cewa manufofin Qur'ani saukar da shi, ni zan iya dunkule su akan abubuwa guda hudu. Duk juyawa da za su juyo suna yawo a cikin waɗannan abubuwa guda hudu, daga Baƙara zuwa Nasi. Fatiha ta tattaro su waɗannan, ta kawo su a dunkule. Sauran surorin suna buɗaɗa su, suna bayyana su, suna bayanin su filla-filla. Yace abu na farko shine abin da ake kira taqrirul uluhiyya, tabbatar da annabtakar Allah shine wanda ya cancanta abuta masa al-ma'budul mustahiq bil ibada. Shine cewa babu wani wanda ya cancanta a Allah a zama da shi shine Allah, wanda ya cancanta bauta sai Allah. Duk wani bayanin da za a yi na wani abu bauta na komai, duk a kawo ma ne wannan karikice ne wanda duk za ka tattara su ka da su gefe ka rungumi hanya guda ɗaya ta Allah shi kaɗai ya cancanta a bautawa. Wannan jigo ne wanda ya sa aka saukar da Qur'ani, manufa ce wacce ta sa aka saukar da Qur'ani. Wannan manufar kuwa a fili take akan wannan surar da take gabanmu, Fatihatul Kitab. Wannan bangare shine malaman tauhidi suke kira tauhidul uluhiyya, ko ba haka bane? Sauran bangarori guda biyu na nau'in tauhidi guda uku suna ba da gudunmawa ne domin wannan bangaren ya tabbata. Wannan bangaren da kake gani ba dama ka kasance ka bauta wa Allah din sai ka san shi. To ta yaya za ka san shi? Ba za yi ka san shi ba sai ta bangaren ayyukansa da bangaren siffofinsa. Shi yasa a farko sai ce alhamdulillahi rabbil alamin, sai ce arrahmanur rahim. Kuna tare da ni? Ashe in ka gano shi ta bangaren ayyukansa, ayyukansa da yake yi babu wani abun halitta kowaye shi ya isa ya irin wannan aikin, za ka ce wannan mai aikin ya cancanta in bauta masa shi. La khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun. La khalqu samawati wal ard, halittar samai da halittar kasai sun fi girma akan halittar mutane. To waye ya halicce samai da kasai din? Na'am, Allah. To an suna karkashin al'alamin, al'alamun jam mena alam, al'alam min al'alama, al'alama allati tadullu ala wujudi al-khaliq. Kuna tare da ni? Dukkanin wannan abun da ba Allah ba, abin halitta ne, an ya shiga karkashin alamin, da haka sammai da kasai da sauran halittun Allah subhanahu wa ta'ala suna cike. Shi yasa a can ya bayyana ma wannan abun na dunkule, yace la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun. halittar sammai da kasai ta fa halittar mutane, to su mutane din za su yi taurin kai su lura da wannan halittar ta sammai da kasai, ai kullun suna kwanciya suna tashi suna kwanciya suna tashi, an taba ji sammai sun likito saman nan ta likito? Amma wallahi sai ka je taran an ce gini duk tsayinsa ya fado, ko ba haka bane? An taba sai an taba jin cewa wannan kasar babu ita, to wannan aiki ne na Allah, yana bangaren rububiyya. To zaka san Allah wanda ya cancanta a bauta masa irin wannan bangaren, sannan sai ka koma abin da ya shafi sufofi. Anan a dunkule sai ce Ar-Rahmanur Rahim, mai rahama mai jin kai, ba tafsirin nake so in kawo muku ba, kun kwankwaɗi tafsirin bayanin filla-filla wajen malam. Amma waɗannan nau'in tauhidin guda biyu suna taimakawa ne, in ka fahimce su to sai su baka dama, sai ka gano ba wanda ya cancanta ka sarrafa ibadarka zuwa gare shi sai shi Allah. Da muke lokacin da ya ce Malik Yawmiddin, ɓangaren abin da ya siffanta da shi ne na mulki, yake da ikonsa a ranar alkiyama, yana gama wannan sai ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, a nan maganar take. Saukar da Qur'ani yana daga cikin manufarsa a tabbatar da uluhiyya. Abu na biyu, in mun tsallaka cikin manufofin saukar da Qur'ani in lokaci ya yi in yayi ku faɗa mu, shine abin da ya shafi annabtaka, abin da ya shafi annabtaka, an saukar da Qur'ani kamar yadda wasu bayin Allah suka tabbatar da munafar a tabbatar da waɗannan da Allah ya turo su ya ba su annabtaka gaskiya ne sun zo da gojen Allah. Sannan cikakken annabawa shugaban manzanni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan Qur'anin da kuke karantawa yana tabbatar da annabtakarsa, wanda ya yi imani da wannan zai taimaka masa wajen sabon kubuta a rayuwarsa ta nan duniya da rayuwarsa ta lahira. Shi yasa za ka gano sirrin wa rafa'ana laka zikrak, wajen kiran sallah da sauran wasu ɓangarori na masha'ir, abubuwan da ake yinsu a fili na addinin musulunci, sai ake bamawa bayan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kana cewa la ilaha illallah sai ne Muhammadur Rasulullah, domin tabbatar da annabtaka. Daga mutum ya ce shi ya yi imanin da cewa zai bauta wa Allah bauta ta haƙiƙa, amma bai yadda da Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam, sai a ce imaninsa ba imani ba ne. Ashe sai ya gano da saukar da Qur'ani yana daga cikin manufarsa cewa tabbatar da annabtakar annabawan Allah, wanda ya imani da annabtakar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, to duk sauran annabawan da suka gabace shi ba zai bijire musu ba. Wanda ya samu turjiya a annabtakar Annabi Muhammad, to za a samu matsala a sauran annabawan. Shi yasa za ka ga waɗanda suke ƙoƙari su nuna fifiko, wanda Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli, suke ƙoƙari su yaƙi na ƙwaƙwalwa da kuma abin da muke imani da shi, sai su tafi ayoyin Qur'ani sai su zaƙulo wasu ayoyin da suke nuna fifikon wasu annabawa da manzanni a zamaninsu akan dukkanin waɗanda suke rayuwa a lokacinsu, kamar irin su Annabi Isa alaihi salam, kamar irin su mahaifiyarsa, kamar irin su annabi Musa, annabi Ibrahim da sauran annabawa manzanni, musamman annabi Isa. Za ka ga ana ɗauko irin wannan a ce za a yi comparative studies, har ma ya yi ƙoƙari in kana bibiyar waɗannan kafofin sada zumunta na zamanin a turo ma shubuhat wanda za su dagula ma ƙwaƙwalwa in ba ka bin iyaye na malamai. Daga ƙarshe sai ga kana tunanin shin akwai Allah, shin wannan ƙur'anin gaskiya ne, shin haƙiƙa annabi Muhammad ya fi sauran annabawa ɗin, saboda ƙur'ani ya ce kaza ya ce kaza akan annabi Isa. Don haka dole ne sai mutum ya yi imani da wannan ɓangare na uku. Ma'ana manufa ta uku shi ne tabbatar da abin da ake kira taqririn mi'ad. Al-Qur'anin nan an sauko da shi domin tabbatar da manufar cewa akwai makoma, ba makawa wannan rayuwar kai kai sakaci da ita, kar ka miƙe ƙafa, ka yi tunani daga wannan wajen shi kenan, kamar yadda suke cewa daga Kano sai Kaduna. A'a, ba haka bane, daga Kano sai lahira. Na'am. To Qur'anin nan yana so ya tabbatar ma cewa yana daga cikin manufar saukar da shi cewa a tabbatar ma akwai makomar da za a koma, shine in an gama rayuwa gabaki daya za a koma wajen Allah Ta'ala, shine a je ranar sakamako. Shi yasa Allah Ta'ala ya ce maliki yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, ranar da za a sakanta wa kowa da gwargwadon aikin da ya yi a nan duniya. In mai kyau kai a sakanta ma da mai kyau, in Allah ya gada ma yi ma ninkin da ninkin, in ka yi mummuna irin abin da ka yi ka munanta irinsa dadai ba za a ƙara ma ba da shi za a sakanta ma. Allah kar ka sa mu cikinsu. To lallai Al-Qur'ani an saukar da shi domin manufar wannan saƙon ya tabbata a zuciyarka ka san akwai wannan jigo ne wanda ake samun zaniya a kansa. Ko a yi imani da wannan ranar haɗuwa ɗin, ranar sakamakon, amma wani ɓangare na abin da ta ƙunsa wasu su bijire ƙetare al'awalin siraɗi, cewa wuni ɗaya ne, kasancewa duk mutanen farko da na ƙarshe sai sun haɗu, da sauran duk abubuwan da suka ƙunshi wannan lokacin, kamar irin su ruwan Al-Kausara, irin ranar Alkiyama da irin yadda mutane za su zo su. Wani in yamo ƙetare siraɗi kamar walƙiya, wani tafiya ta gaggawa, wani tafiya laƙaƙai-laƙaƙai, wani rarrafe, wani kuma ya kasance da jan gindi, wani ya afka. To irin waɗannan abubuwan da suka ƙunshi wannan gurin, wasu irin bayanin da ya zo daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai su ce ba su yi imani da shi ba. Da irin abin da manzon Allah yake faɗa, abin da ka yi na yanayi mara kyau na ha'inci a nan duniya, na cuta, na sata, na ƙwanje, ranar Alkiyama zai fito fili a sarari. Kai satar akuya, da akuyar za ka zo tana kuka. Kai satar sa, da zazan za ka zo kana ɗauke da shi. Kai satar raƙuni, da raƙunin za ka zo ka kana ɗauke da shi yana kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙasa ƙasa idan mutum ya sace ta, iya gurin da ka sata daga wannan gurin har can ƙasan ƙasa ɗin sai an ɗago shi ka tafi da shi ka tafi. kaga wanda bai imani da mabda'i na la ilaha illallah ba wannan kadaita Allah bangaren rububiyarsa bangaren asma wa sifat sannan wajen uluhiyya ba in yazo irin wannan sai kaje yana nema yi kokonto sai kaje yana nema yi amfani da kokolwarsa yace to ai wannan rayuwar tamu yaya kai yanzu a ce maka a yanzu yadda kake ka dauki raƙumi zaka iya domin shi a hankalinsa yana kwatanta rayuwar tasa ta yanzu din kaman dare take da rayuwar alkiyama ya manta maganar ta wajen Allah ce shi Allah shi ya faɗa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha miskini wanda baya gane irin wannan manufar saukar alqur'ani wannan bangaren duk misalan da zaka yi masa ba lalle ne ya gano ba in yana kwatanta irin wannan rayuwar kace da shi bawan Allah in aka ce maka rayuwar alkiyama tana da ban tsoro duk abin da mutum yayi zai kasance abu ɗe kana ganin a'a an ce ma mafarinta daga mutuwa zaman kabari zaman wakafi akwai ni'ima a kabari akwai azaba a kabari ka ce wannan dan gurin da aka sa mutum ya za a yi ko kashinsa ya ya kasance ya bi girgije ba fatar ya za a yi sai mu ce da kai wani misali ne gajere gajeren misali wani za ka same shi a tafkeken ɗaki ga AC ga kayan daɗi ga komai bacci ya ɗauke shi amma yana shiga cikin wannan baccin zai kasance ya same shi a cikin wani gurin ya takura ya matsu ya shiga cikin wani yanayi la'allah cikin baccin nan ya ta gunduma ihu ya ta kan neman a bashi agaji la'allah wani yana kusa da shi yana jin wannan ihu amma gashi shi yana cikin ni'ima inda ya baccin ba yana jin daɗi da komai na wannan ihu amma wannan mutumin da yake baccin abin da yake rayuwar nan ta duniya a lokacin da yake baccin bai san komai ba a lokacin da yake baccin in ya cike shi shiga cikin wannan yanayin in ya farka firgigi ya tashi aka ce wane yaya ce wallahi kaza ai yanayi ne abu kaza sai ai ka dade kana baccin sai ce kamar yanzu na kwanta kamar yanzu na kwanta amma na so a ce na tashi haka nan wanda yake cikin ni'ima kamar kissar ashabul kahf kaga lokacin da aka karbi yanayin ransu lokacin da rana ta hudo suka shiga kogon a ƙarshen wuni suka farka sai suke ganin ka ban wuni ne daya Allah ya ce ina shekara 300 shekara 300 to wanda yake ganin wannan yanayi wanda ya shiga cikin wannan tsananin to haka aka sansa da mutum zai kasance a guri takurarre ga zafi ga komai amma bace ya dauke shi to in yayi gangagatar ya shiga kuma wani yanayi na mafarki mai daɗi mai ni'ima duk zafin da ake yi in ka zo ka tashi sai ya matso ka ƙarshenta a ce to na ga ka haɗa gumi ne sai ka kyale ni mana wannan yana faruwa da wancan din da wannan din da suke yin bacci maganar awoyi a wajensu ya tashi ba sa lissafi ko suna lissafi lokacin da suke cikin baccin to haka nan wanda ya kasance ya bar duniya to abin da yake aukowa a ranar lahira a filin alkiyama ranar sakamako ranar tagabun tsamatul kubra khasa saha wannan ranar wacce ke keɓanciya ce rana ce wacce bayanta ba lissafi to yana daga cikin manufar Qur'ani da aka saukar da Qur'ani domin saƙon ya zo gare ka ka san akwai wannan ranar ka fahimci abubuwan da ake faɗa na siffofinta na yanayinta da abubuwan ban tsoronta domin kai tsayi ka tsaya a tsayin daka ka yi aiki wanda za ka je wannan ranar ka hadu da ubangijinka domin sai ka samu sai ka sadu da shi ya kasance hisabinka yayi sauki Allah kai mana hisabi mai sauki wannan manufarsu ko zaukar da Qur'ani ce ta uku kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata manufa ta hudu domin ai taqririn abinda ake kira aqidan alqada wal qadar da mutum ya ce yayi imani da Allah da annabawan Allah sannan da ranar sakamako amma abinda zai same shi na ibtila'i abinda zai same shi na jarraba abinda zai zo iya zuwa masa na wata fitina ko wata musiba bai yadda ba bai daidaita wajen ubangijinsa ba ashe kenan da saura to sai Qur'ani ya fito ya so mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a tabbatar da wannan aqidar mai tsada wanda mutane da dama sun yi tuntube akan wannan bangaren na alqada wal qadar wasu daga cikin malamai suka ambaci wannan bangaren to wannan bangarori guda hudu da zaka koyo suratul fatiha zaka same ta ta tattaro waɗannan bangarori guda hudu in ka zo ka lokacin da Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin zaka samu nan bangaren ya kunshi bangaren abinda ake kira nau'in tauhidi guda biyu waɗanda za su taimaka wa tauhidul uluhiyya kana barin wannan bangaren za ka samu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhidul uluhiyya to in ka ɗauko wannan gaba tauhidul uluhiyya ya shigo manufar saukar da Qur'ani tabbatar da shi shine jigo na farko وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فوالنن قبعة الأكير لو تنتك مالك يوم الدين شين تكي تبكر ماذا واتشم منفى تا سوقد القرآن تأكو شين تقرير ميعاد shine tabbatar da ranar sakamako duk juyin da za a yi sai an juya an juyo an koma wajen ubangiji an tara al-awwalun wal-akhirun gabaki daya mutane da aljannu da mala'iku a filin al-qiyama yawma tubla sarair fama lahu min quwwati wala nasir fa idza hum bisahira lokacin da mutum yake cewa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولن قلوا قطر تاكن شب أنقر ريب دابي تاكن شب أنقر تبتد من فد سوقد قرآن وجن أبن دي شافي تبتد أن نتكر النباوة sannan kuma da abin da ya kasance na aqida ta alqada wal qadar domin lokacin da mutum ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya ta farki na daidaici ni kike ina nema da godan Allah ne bai tsaya a nan ba sai ce siratal ladina an'amta alaihim ta farkin waɗanda kai ni'ima a gare su farkon waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su a tunaninka su waye za su fara zuwa annabawa kaga ai aika qaribin annatakar annabawa kana tare da ni a yayin da kuma duk kai bakin yunkurinka tun a baya ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako kayi kalmarin zuwa gare shi to sannan kuma kana cewa abin da ya hukunta tun fil azal shine zai kasance abin da ya kaddara tun tun a garshi ne zai faru, amma ya baka dama za ka iya yunkuri ka yi aiki, to ka yi bakin gwargwadon aikin kuma ka nemi shawara a gare shi, kuma shi ne yake cewa faman sha'a falyumin waman sha'a falyakfur. Wani gun yace hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali wa ja'alnahu samian basira. Sai ce ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kaga zaka iya yin bakin kokarinka, amma ba za ka fita ba daga wajen bangaren abin da Allah ya hukunta ya kaddara. Dan haka sai kake neman Allah ya shiryar da kai hanyar wanda ya ni'ima a gare su. Daga ciki akwai waɗanda suke annabawan Allah, kace ba wanda ake fushi da su ba, ba ko batattu ba. Wannan wani bangare ne, la'alla inda lokaci gobe Allah ya nufa da nisan kwana ko malam bai dawo ba, zan dora muku akan wannan gabar bi iznillah. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ina roƙon sa Allah subhanahu wataala abinda na faɗa daidai Allah ya hada mu a cikin lada, abinda na yi kuskure laifin daga gare ni ne ba ruwan Allah da manzansa. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mu da ku da ku saurare ni. Allah subhanahu wataala ya isar da abinda muke nema gare shi na lada, ya kuma ba mu ladan, ya amfane mu a duniya da lahira. Iyayena malamai da suke fama da karantarwa a wannan wata mai albarka, Allah ya musu sakamako da gidan aljanna. Allah ya daidaita harasansu su fito da abinda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su amfana a rayuwarsu ta duniya da lahira. Allah ya ji kan waɗanda muka rasa, marasa lafiyarmu Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya Allah ya daɗe su da lafiya, waɗanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ya yi musu, waɗanda Allah ya ba su jagorancinmu Allah ya ba su iko su yi mana adalci su tausasa mana, sai Allah ya ɗauki hannayensu ya kai su zuwa ga abin da zai kawo bunƙasar zamantakewarmu, bunƙasar zaman lafiyarmu, bunƙasar arzikinmu na halaf, sannan bunƙasar addininmu na musulunci. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya albarka a cikin wannan gari namu, a cikin wannan jaha tamu, a cikin wannan ƙasa tamu. Allah subhanahu wataala ya agaza wa 'yan kasuwanmu, manomanmu, ma'aikatanmu, masu sana'armu, sannan ya agaza wa iyayena mata masu fama da tarbiyyar ƙananan yara a gidajensu. Allah ya kimsa musu dabaru da hikimomi na tarbiyya, yanda 'ya'yansu za su taso 'ya'ya na gari, 'ya'ya masu albarka. Ya taimaka wa matasanmu, ya shiryar da su shiri na addini, su zama sun yi idanuwa da zukata ga iyayensu duk lokacin da iyayensu kalle su faranta musu rai. Ya taimaka wa dattawa iyayenmu waɗanda shekaru suka ja a gare su, wanda suke tare da mu mazansu da matansu, ya ba su haƙurin zama da mu yaren zamani, ya ba mu iko mai biyayya a gare su, biyayya da za ta faranta musu rai, biyayya da za ta kai mu zuwa da mu da su zuwa ga aljanna, ya sa bayansu tai kyau. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace ga baki ɗaya mu. Allah sa in mun tafi ya kasance muna cikin waɗanda za a yi ambatansu da ayyuka na gari. Subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum.